ina misalin kuma da'awar wato inda yake aka samu hakika urfiya inda yake an samu hakika urfiya kai ta'aruri da hakika lugawiyya ko ko majazi lugawi majazi urfi wannan masalan yace da matarsa anti daya ne kun sai yace aratu min wasaqi abin da nake nufi aka da aka ce da shi to ka sake ta fa kenan sai yace ai ba wai ina nufin saki ba ina nufin ita kwantacciya ce ba dauri a jikinta ba wanda ya daure ta nake nufin da anti dalikun din yace aratu ina nufi min wasaqi da cewa ita sakakkiya ce daga dauri ba sa igiya an daure ta ba bi anti dalikun da yace da ita anti dalikun minin dilaki yace ai daga sakuwa ne sakuwa ba ta saki ba ba ta sakin aure ba to al'ada halu ismatin hakikatu hakikar wannan lafazin na dalaku halu ismatin ya nuna kwance isma da take tsakanin miji da mace duk wanda yake da mace ke sakakkiya ce ya zamo yana aurenta ga al'ada kan ba za a yi magana ba za a dauka cewa sakin da yake nufin an mata ba cewa ba dauri a jikinta a'a yana nufin cewa ya fidda ita daga ismarsa wannan shine hakika urfiya kenan nan kuma wato ya kawo hakika urfiya na baya misalin ya kawo hakika lugawiyya misali na farko ko ya kawo hakika shar'iyya shine lafazin nikahu lafazin bayyana ko ya kawo hakika ne lugawiyya anan kuma yana kawo misali ne akan hakika urfiya inda ya ce hakikar iri uku ne hakikun iri uku ne kuma kamar yadda majazin yake iri uku domin kowace hakika a mukabilinta akwai majazi to a ce ga al'ada cewa ana cewa da mace ke sakakkiya ce ana nufin cewa ba sa igiya an daure ta ba majazi ne a urfi ko da yake a lugha haka din hakika ne a hanyar sa ne rauni ce shi yasa ba za a gaskata shi ba din yayi da wacewa shi da yake da matar ta fa anti dalikun yana nufin cewa ba sa igiya an daure ta ba sai ya ce wannan ba gaskiya bane ka sake ta ne nadama kai daga baya kake da'awa in kake kama kame shi yasa dai matar ka ta saku da hukunci da cewa ta saku sai dai idan akwai dalili da zai shirya akan cewa yana nufin sakin ne kamar da can matar ta sa daure take a kurkuku ana sakin da yace ah wance anti daliku yanzu kake an sake yake yace ah ba sakin da kake nufi yace ah ba yanzu ta fito daga kurkuku ba to wannan sai a gaskata shi tun daga alama da ta nuna ko kuma da ya daure ta ne da ya kwance ta yace anti daliku yace shi yana nufin wannan kwance ta din da to wannan sai a gaskata shi saboda ga dalilin da zai nuna majazi ga dalilin da zai gaskata ma'anar majazin dama shi majazi koyaushe sai in an sami karina ma'akari na ke to sai an sami karina sai a yadda amma haka kawai ba a sami karina ba a tafi zuwa majazi ba ya yi wa to rahimin tariqa to والاشتراك ظهور الانفراد والانفراد الاصل في المراد امر النبي للوجوب كره عمل عن امره عليه دل ومن يقول al'ada can wanda yace da matarsa anti daliko ke sakakkiya ce sai aka ce to wannan fa ka sake ta ne sai ya ce ai shi abinda yake nufi da sakakkiya ce daga dauri ba wanda ya mata da baibayi ba ai mata da baibayi irin wanda ake wa dabba ba to anan al'ada a ira wato shi lafazin talaki حقيقة عرفية حقيقة أعرف هل اسمتك أجيكم وأكوار ولي اسم حقيقة نني حقيقة حقيقة لفظ تلاقه أعرف شيني هل الاسمتك وولي اسم لتك فكان مجيد مك دوارا أنت شكا sai a dauka cewa abin da ake nufi ba sakin dabba ba ba sakin da ake wa wanda aka yi wa da baibaye ba aka ce an saki mace sai a dauka cewa mijinta ne ya dauke ismarsa da take kanta da to a ce ana nufin saki na daga talala majazi ne a nan majazi ne urfi ko dai ta hakika ce lugawiya amma kuma majazi ne a urfi wanda tafarkinsa take da rauni ba a komawa kan majazi sai in akwai dalili in akwai dalili fa wannan a iya komawa kan majazi amma in ba da dalili ba ba dama a ce wannan magana an yi amfani da ita ne a majazi to an magana akan abu na farko yanda aka gabatar a nan za a yi magana akan abubuwa takwas ne wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana muƙabala da wani to an magana akan haƙiƙa wanda take a muƙabalin majazi wato abin da yake muƙabalin haƙiƙa shine majazi wanda aka faɗi cewa kuma haƙiƙan nan ta kashe uku akwai haƙiƙa lugawiyya akwai haƙiƙa shar'iyya akwai haƙiƙa urfiyya wanda kowannen su kuma akwai majazi a muƙabalin sa inda yake akwai haƙiƙa shar'iyya akwai majazi akwai haƙiƙa lugawiyya akwai majazi lugawi inda yake akwai haƙiƙa shar'iyya akwai majazi shar'i inda yake akwai haƙiƙa urfiyya akwai majazi urfi to duk guda uku dai an kawo musu misali to sai abu na biyu kuma shine ishtiraki me ma'anar ishtiraki shine a ce kalma wato lafazi guda daya yana da fiye da ma'ana daya yana da fiye da ma'ana daya wanda irin wannan yanda ya gabata gare mu a baya a karatuttukan mu akwai sabani tsakanin malamai dan akwai wayansu a cikin malamai da suka ce ai gaba daya babu ishtiraki yanda Imam Jalaluddin Suyuti yake faɗa a cikin Kaukabu Fadi zulishtiraki waqi'un fil azhari wa kannafahu salabun wal azhari lafazi mushtariki yadda akwai shi a zancen da yake ya furin jaye wajen malamai amma an samu wa'yansu yan kaɗan daga malamai da suka ce san san ba mushtariki akwai fa'alabu malami babba na kufa wanda ya wafati mai tun da 91 wanda ya ce san san ba wani abu da ake ce masa mushtariki ya ce ba ishtiraki san san akwai kuma abhari ɗaya daga cikin manyan malikawa wato a ƙarni na hudu wanda shi ma ya ce babu mushtariki to shi ishtirakin nan dai wajen wa'anda yake sun tabbatar da shi to shi ishtirakin kishiyar a ce ma lafazi ya zo da ma'ana ɗaya kawai infiradi shi ne a ce lafazi ya zo da ma'ana ɗaya kawai ishtiraki ko a ce lafazi yana da ma'anoni da yawa yana da ma'anoni da yawa ko daga biyu abinda ya haura biyu kamar misali qara'u da ake ce ai yana zuwa da ma'anar tsarki yana zuwa da ma'anar haira ko ainu da aka ce yana zuwa da ma'anar ido mai gani ko idanu ruwa mai gudana ko haƙiƙar abu ko zinare da azurfa da ana kiransu ainu ko lafazin ajuzu da muka aka yi magana a baya wanda aka ce mai kamus ya kawo ma'anoni ɗaiɗaiɗai a guda 77 ta lafazin ajuzu wanda mai sharhinsa kuma wato Sheikh Mutarar Zabidi ya ƙara wajen ma'anoni guda 20 da wani abu ma'anonin suka kai wajen guda 110 na shi wannan lafazin na ajuzu to shi a intiradi ko shi ne a ce kalma ma'anata ɗaya ne kawai wani intiradu a ce kalma tana da ma'ana ɗaya ne kawai al'asalu shi ne asali fil muradi a cikin abin nufi to jumhurun mafi yawan malamai karhamal haƙiƙa sun ɗauki amran nabiyyi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amran nabiyyi sun ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam inda duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai abu sai suke ai wannan umarnin nasa musu cewa lalle ne a zo da wannan abu wannan umarnin nasa ya nuna wajauci fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani, wato wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai. Akwai wa'ansu da suka ce a'a, umarni na Allah shi yana nuna wajauci lalle ne abi, umarni na Annabi ko yana nuna anso, kamar yadda shi wannan afkari din dai daga malikawan ya faɗa. Wannan yana cikin ma'anoni wato guda goma wanda yake sun zo ga lafazin amru, zantuttuka guda goma, akwai zantuttuka fasarori guda goma akan lafazin amru, hamma da ƙarin guda biyu, hamma da ƙarin guda biyu, yanda Saudi ya kawo guda man yake cewa tilka asharun kamila wal waqfu aw qasdun tisalin nafila, a can a cikin kaukabin Sado ya ce ga guda goma, to ga ma ƙarin biyu a kai. Akwai wanda suka ce duk inda aka ga umarni za a yi tawakkufi, ba za a ce ya nuna wajauci ko ya zo ba mandubanci ba. Akwai kuma wanda suka ce abinda ake nema dai da farko nufin bi, a samu nufin bi daga gare shi. To fa domin yin sana wa ta'ala cikin Qur'ani, fa la yahzarul ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aliim, dalla ya shiryar alaihi, bisa cewa ashe umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wajibi ne, domin ba a cewa azaba za ta saukarwa bawa sai in ya bar abin da yake wajibi. Gashi ko Qur'ani ya ce fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi, wa'anda suke sabawa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama su kiyaya, an tusibahum fitnatun, cewa yanzu nan fitina za ta same su, a saukar musu da azaba ta duniya ko bata. Kobata suna wasa da umarnin Annabi, suna daukan sa ba komai ba. To yanzu nan ai ta zare musu shiriya, ai ta zare musu shiriya, a bar su fanko daga shiriya, ba wata shiriya tare da su. Ai sai ba mu azabu na ne ko azaba mai radadi ta same su. To wannan ayar ita ce dalili cewa shi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil wujubi. To wanda yake ai shi amru lafazi ne wanda yake mushtariki, domin akan yi amfani da shi fil qawli, akan yi amfani da shi a cikin qawli, faɗi shi ne bada umarni, aw fi shani, ana amfani da shi kuma a cikin sha'ani. Kamar misali umma amru fir'auna bi rashiyyi, ana amfani da lafazin amru, ana nufin bada umarni, kamar fa sai ta amri. Akan yi amfani kuma da amru, ana nufin sha'ani, kamar wa ma amru fir'auna bi rashid, fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid. To ko kuma masalan ya ayyuhal mala'u waqtuni fi amri, ya ayyuhal mala'u waqtuni fi amri, ana yin amfani da lafazin amru, ana nufin sha'ani. Shi yasa wa'ansu suka ce ashe shi lafazin amru yakan zo mushtaraki bainal fi'li wal qawli, yanda Saudi yake fada haqiqatun fil qawli mahsusan amr fil fi'li zu tajawuzin fi mashtahar, fil fi'li zu tajawuzin fi mashtahar. To waqila fihuma bi qadri mushtarak, waqila lam yakun huqqatu man salak, waqila bal mushtarakun fi zani wash-sha'ni wal wasta wal wal qawli wal wasfina wash-sha'ni. Akwai wanda suka ce shi lafazin amru ai yana ma da ma'anoni har guda biyar, wanda kowannen su haqiqa ne, haqiqa ne a cikin su. Akan sake amru ana nufin umarni, kamar a fasaita amri din. Akan sake kuma amru ana nufin aiki, kamar farin Ubangiji subhanahu wa ta'ala innama amruhu iza arada shay'a lan yaqula lahu kun fayakun. Akan sake shi kuma ana nufin wani abu, shay'u kenan, kamar fadin wato misali abinda yazo a cikin wato misalin Larabawa li'amrin ma jada'a Usayrun amfahu, li'amrin ma jada'a Usayrun amfahu. To nan da aka ce li'amrin ma, ana nufin li shay'in ma, dan wani abu ne mai girma. Ai, ya kai matsayin cewa Usayru ya yanke hancinsa, ya yanke hancinsa. Akan sake kuma shi amru, ana nufin sifa, kamar da ake cewa li'amrin ma yasudu man yasudu, wanda duk ya zama shugaba ya samu shugabancin ne don yana da wata sifa babba, don yana da sifa babba. Aqamtu ala iqamati zi sabahin li'amrin ma yusawwadu man yasudu, aqamtu ala iqamati zi sabahin li'amrin ma yusawwadu man yasudu. Akan sake shi kuma wato akan sha'ani, akan sake shi kuma akan sha'ani, kamar wannan wa ma amru fir'auna bi rashid, ana nufin wa ma sha'anu fir'auna bi rashid, ya zama kenan mushtarki zuwa ayansu. To amma koyaushe ai istilaki sabanin infiradi ne, shi yasa in ba dalili ba a tafiya ga istilaki. To sai mu ce da shi, shi na biyun a ce wato an saki amru, ana nufin fi'lu, wanda suka ce ai wannan ba wai ya nuna cewa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibi ba, wannan aya ta cewa fala hazarul ladina yukhalifuna amrihi, suka ce ba yana nuna cewa saba umarnin Annabi, wato ya nuna haramci, haramun ne a saba umarnin Annabi ba. Suka ce abinda ake nufi da amru a nan ta ya zama fi'lu, cewa kada a ce ga inda Annabi ya abu, kai ka ce ga inda zaka yi naka, an kai ka ce ga inda za a kai naka. To wannan ne aka yi ma'anar ko cewa za ka gamu da wutar jahannam. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah za a raka'a hudu, kai ka ce ba za ka yi ta raka'a biyar. To wannan ne aka ce fa lihazarin lazina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun yusibahum azabun alim. To masu faɗan wannan magana ya kullahu, za mu ce da su fassani a fatihi amru, ana nufin fi'lu, majazi ne, majazi ne, ba hakika ba. Hakikan saki amru din ana nufin fi'lu, amma ta fuskar majazi, ba ta fuskar hakika ba. In an saki amru ana nufin fi'lu, to in an tashi sai a jam'in sa bisa umuru, umuru. In ku an saki amru ana nufin kauli, to wannan jam'in sa awamiru, awamiru. A wajen jam'i ake bambancewa umuru baki ɗaya sha'unna, walillahi aqibatul umur wa ila allahi turja'ul umur, ana nufin baki ɗaya lamura, anan ba wai ana nufin alaqawalu ba. In ko an jam'in amru ana nufin awamiru, to sai a ce awan, wato ana nufin umarni sai a ce awamiru. Jam'in amru wanda yake nufin umarni kauli, to awamiru ne, awamiru. To dan kore istiraki, domin ba a komawa ga istiraki sai idan majazi ba zai ba, ba zai yiwu ba. Majazi shi ne abin gabatarwa bisa istiraki. Shi istiraki abin jinkirtawa ne daga majazi yayin haduwa ta farke. Koyaushe akwai wasu abubuwa guda goma da sukan yi ta'aruri tsakaninsu, misali umumi da hususi. Ta yi ya zama wannan hasi ne, ko ku a ce a ba hasi ne ba. Sannan kuma irmari da rashin irmari, sannan majazi da hakika, sannan kuma naƙalo da cewa ba a yi naƙalo ba, sannan kuma istiraki da kishar istirakin shi ne infiradi, sannan akwai nasi, akwai cewa ba a yi nasi ba, sannan akwai dalaki, akwai tayi, wato kishiyarsa shi ne taƙayyudi, guda goma ne dai. To koyaushe masalan shi istiraki ba a komawa kansa sai idan duk sauran ma guda hudu ba za su yi imkani ba, inda sai da yake faɗa cikin kaukabu wa hawa wanna qalu yunawil asla qulna fil asla wa minhu matasis jazman aula wa ba'dahu al majaz fal irmaru sawahu wa hawa salisul muhtaru fan naqalu thumma al istiraku thumma qad to ya til majazu li alaqatin tu'am wa minhu matasis jazman aula, a ce an samu majazi, ko a ce an sani, a ce an samu majazi, ko ko a ce an samu naƙali, to gara a ce an samu tahsisi. Tahsisi shi ne abin tafiya a kansa, shi ne gaba da a ce an sami majazi, gara a ce an sami majazi, a ce an keɓance ne ya fi. Sannan shi maja tasisi shi ke gaba dai da wato nakalu, a ce an cire kalma zuwa wata ma'ana sabuwa. Wa ba'da hul majazu, bayan tasisi sai kuma majazi. Majazi shi ke bin tasisi, tasisi shi ke kan gaba da majazi. Fali irmaru sawa, sai kuma irmari shi ke bin majazi, amma shi matsayinsu ɗaya a wajen wasu malamai. Wasu malamai ko suka ce a'a, majazi shi ke kan gaba da irmari, shi ke kan gaba da irmari. Akwai guraren da yawa za a ga matsalan majazi da irmari sun yi taruri, to wanne za a gabatar? Sai a gabatar da majazi ko a gabatar da irmari? Kamar misali a farkon surar Bara, bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahakku minal mushrikin tasiru filari arba'ata ashhur. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahakku minal mushrikin aka ce tasiru filari arba'ata ashhur. To annan lalle kam akwai wani abu da yake abu, ko dai a ce majazi ne, shine cewa ana cikin magana da waɗanda ba sa nan, sai aka dawo kuma aka yi iltifati aka mai da su suna nan, aka ce fasihu tilari, tunda wannan ahattum, lamirin na ahattum ya koma kan mummune, a fasihu kuwa lamirin ya koma kan su kafira, ahattum minal mushrikina, allazina ahattum minal mushrikina. To ya zama an ce kenan a nan wajen dole ko dai a ce an yi iltifati min al-khitabi ila al-ghaiba, wato ana cikin kawo ana cikin lamirin al-ghaiba kai ila al-hidabi, ana cikin kawo lamirin ghaiba sai aka dawo kawo lamirin hidaba, ana cikin kawo cewa ba sa nan sai aka kawo su ma ga su ana magana da su, koko ya zama an yi irmari qulu lahu kunum munai, abinda za ku ce wa waɗannan kafiran da yake akwai alkawari tsakaninku da su fasihu filari, qulu lahum fasihu filari ya zama irmari kenan. To yanzu suka ce da majazin da irmarin duk ɗaya ne, wasu suka ce a shi majazi shi ne abin gabatarwa a kan irmari, wasu suka ce irmarin shi ne abin gabatarwa a kan majazin. To akwai jin sa'ayin ma da yawa a Qur'ani wanda za a guraren da yake za a ga an samu ta'aruri tsakanin majazi da irmari, sai a wanne ne to a haƙu da a fara ɗauka? In an ce majazin ne game da irmari, sai ya zama shi ne a haƙu kenan, in ba wani dalili sai a tafi kan majazin a bar irmarin. In kuwa an ce irmarin shi ne a haƙu, sai a ɗau irmarin a ƙyale majazin. In kuma an ce duk ɗaya ne kenan, ya zama shi mufassiru yana da damar ya ɗauki wanda yake so kenan a ciki, wanda ya ga zai fi dace masa da ma'ana sai ya ɗauke shi kenan. To bismillahir rahmanir rahim, an yi magana akan abu biyu a baya, ko an yi magana akan hakika da majazi, an yi magana kuma akan istiraki da intiradi, sai abu na uku shine taradufi da tabayuni. Shi taradufi yana muqabala da tabayuni, ma'anar taradufi shine a ce kalmomi biyu ko fiye da biyu sun zo alhali dukkaninsu ma'anarsu abu ɗaya ne, shine taradufi kenan. Kalmomi biyu ko fiye da biyu sun zo amma duk abu ɗaya ake nufi da su, shi ake kira taradufi. Tabayuni ko shine a ce kowace kalma da ta zo da tata ma'anar, ba kalma guda biyu da suka yi tarayya a ma'ana guda daya, kowace kalma da tata ma'ana, to shi ne ake kira tabayuni, shi ake kira tabayuni. To shi taradufi shi ne na uku, wanda yake a muqabalarsa tabayuni, tabayuni shike muqabalarsa. Al-asala shi tabayunin nan kuwa da aka ce taradufi yana muqabala da shi, shi ne asali. Taradufin nan da aka ce tabayuni yana muqabala da shi, shi ne asali. Asali a cikin kalmomi na Larabci kowace kalma a ce tana da tata ma'anar daban, ba a ce waɗannan kalmomin ma'anarsu ɗaya ba, ba a ce waɗannan kalmomin ma'anarsu ɗaya ba, a ce kowace da tata ma'anar. To wannan shi ne asali. Shi yasa akwai ma malamai waɗanda suka ce san bara mu taradifi. Akwai waɗansu a cikin malamai kamar irin su Sa'alabu, Sa'alabu malamin nan babba na Kufa wanda ya fati mai tanda 91 ko da 2 to ko da 5, to shi ya tafi kan cewa ba taradifi. Haka almajirin sa Ibnu Faris, Ibnu Faris ba, haka almajirin sa Farisi, duk sun tafi kan cewa ba fa taradifi a lugar Larabci, ba inda za a yi a samu kalma biyu su zo da ma'ana daya. In an gani to akwai dan bambanci tsakanin su. Misali kamar da ake cewa da mutum basharu, ake cewa kuma da shi insani. Suka ce basharu mutum ake nufi, insanu ma mutum ake nufi, amma dalilin da yasa ake kiran mutum basharu daban da dalilin da yasa ake kiran sa insanu. Basharu an kira mutum haka ne saboda cewa a cikin halitta ta Allah da yawa dabbobi shi mutum shi sai ya zamo fatar sa a fili take, sauran halitta da yawa masu rai sai kan zamo fatar su gashi ya rufe ta, amma shi mutum sai ya zamo fatar sa a fili take. Wato basharu ma'anarta zahirul bishirati, wanda fatarsa take a fili ba gashi ne ya rufe ta ba. Insanu kuwa ko dai saboda cewa yana ɗeba haso, ana ɗeba haso da shi shi mutum, ko saboda zama wasa mai mantuwa ne. Wa ma sumiyal insanu illa li mithlihi wa lal qalbi illa annahu yatakallabu. Suka ce a shikenan da bambanci tsakanin insanu da basharu. Ba ta inda aka kira mutum basharu ne aka kira shi insanu ba, amma dai shi din ne, shi din ne, amma dai da bambanci ta inda aka kira din. Shi yasa suka ce samsam ba taradufi. To wayansu suka ce kam lallai akwai taradufi, suka ce misalan ga zuma tana da suna fiye da 80 da wani abu. Zuma wannan wadda ake sha tana da suna fiye da 80, wanda mai kamus halitta fiye guda akai akan sunayen zuma. To kamar doki yana da suna wajen 40, takobi yana da sunaye shi ma wajen guda 30 a Larabci, kare yana da sunaye kamar guda 100 a Larabci, kare wannan yana da suna kamar guda 100 a Larabci, inda ake faɗa ikar abul ala'il ma'ari, sanda ya zauna akan hanya shi abul ala'il ma'ari makaho ne, ya zauna akan hanya ta wani babban mutum, sai mutumin ya zo cikin mutane bai kula ba, sai ya tuntube da abul ala'i, sai ya ce wani karen ne kuma ya zo ya zauna a hanyar mutane. Sai abul ala'i ya bashi ansa da cewa ai kare na hakika shi ne wanda a yanzu inda za a ce masa ya kawo suna 100 ga kare ba zai iya ba, inda za a ce masa yanzu nan ya kawo sunan kare wanda yake ya kai guda 100 ba zai iya ba, ai wannan shi ne kare. Wanda magana tun da abul ala'i ya faɗe ta, wato zama tana susa zukatan wayansu da yawa, har sai da Suyuti ya zo a zamanin sa ya littafi musamman akan bada amsa a Tabari min ma'aratil ma'ari, cewa bara mu nuna kubutar mu daga aibata wadda ma'ari yayi, a kawo masa suna 100 din na kare har ma da kare, ya san an sani din. To wasu suka ce gaba ɗaya dai ba taradufi, akwai bambanci. To shi a tabarin dai shi ne asali, fata jirgi a sabuna. Malamanmu Malikawa sun kafa hujja da cewa tabayuni ne, an samu tabayuni, sun kafa hujja da cewa ya halatta a yi taimamma da dukkan abin da yake ya ɗaukaka ya bayyana a fuskar ƙasa daga gare ta, in dai daga gare ta ne, saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce sa'idan fatayammamu sa'idan ɗayyiba, suka ce to sa'idan ɗin nan ya nuna duk abin da yake ya bayyana bisa fuskar ƙasa, domin asalin ma'anar sa'idu kenan a lugar Larabci, ma sa'uda ala wajhil ardi, ko ma sa'uda ala wajhil ardi, domin ya zo amman yana amsa umumi cewa akai ko ne Shafi'awa ko suka ce a fa'idu din ne zo anan manasu dai da turabu turbaya saboda ko na hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wujuhan li turbatuha da huran an sanya turbaya kasa mai tsarkakewa gare ni muka ce shi taradi fi sabanin asali ne asali dai a dauka bisa wato a dauki lafazin sa ta fayi ne lafazin a dauke su cewa kowanne da ta sa ma'anar sai in ya zamo lalle an tabbata ma'anar su ɗaya sannan ne za a ce eh to lafazin guda biyu ko fiye da biyu abu ɗaya suke nufi to ko nan gara a tashi ba ta shi gabalar ilmaru hakika hakika da kuma taba'a da kuma wato tabayuni yan sai kuma taradifi to an yi hakika an yi intiradi an yi kuma tabayuni hakika mukabilin ta majazi intiradi mukabilin sa ishtiraki tabayuni mukabilin sa shine ya wato taradifi shike mukabala da shi to Rahmanir Rahim
wa qabala al-irmaru istiqlala
an yi magana a karin abu na farko da na biyu da na uku wanda suke kawo zuhuri da kuma kishiyar zuhurin shine tawili to za a yi magana a kan na hudu abu na farko dai shine hakika to a muƙabalinsa akwai majazi abu na biyu shine ishtiraki a muƙabalinsa akwai intiradi abu na uku shine wato taradifi a muƙabalinsa akwai tabayuni to an yi magana a kan su uku to sai na hudu shine ya ce wa ƙabalar irmarul istiqlala irmari ya yi muƙabala da istiqlali akwai abinda ake ce masa irmari menene ma'anar irmari shine a ce a nan wajen a magana akwai wata kalma wadda yake an shafe ta mun sani cewa tsarin zance na larabci akan shafe kalma idan ya zamo ta bayyana ba ma kalma ba akan shafe kalmomi da yawa ba ma kalmomi ba akan shafe jumla guda daya akan shafe jumla biyu ma akan shafe jumla uku ma a zancen larabci wannan abu ne wanda dai istiqra'in zancen larabawa ya tsaya ya karanta zancen larabawa kwarai zai ga haka din yana zuwa to wannan ya zamo an shafe kalma ko wani abu ko da jumloli ne dai shi ake kira irmari wannan ake kira irmari yana daga misalin irmari inda yake an shafe wato kalmomi ba jumla ba fadin samiri qala rasulina lam yasuru bihi qabartu qabratan min athari rasuli kaga ana nufin min athari hatiri faratir rasuli aka shafe kalmomin guda biyu da hatiri da kuma farasi sai aka kawo rasulu din shi yasa aka shafe murafi abin murafi ilaihi ana shafe murafi ilaihi abin murafi wajen zafin sani bayan kal'awalu bi halihi izadihi ya kafilu to akan shafe jumla gashi akwai guri a Qur'ani inda yake an tabbatar an shafe jumloli ne kama fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا نعنبعكم من بتاويله فارسلوه يوسف أيها الصديق أبتنا تسر إبقرات سمانه تعالى زكان فارسلوه دا يوسف أخي أبن داك الشافي باجولة ديبما فارسلوه فأتاه فقال an shafe jumla uku fa arsaluhu da yake ku aike ni din sai suka yadda ko suka aike shi din fa tahu da aka aike shi ko shi sai ya je wajen wanda yake nufin ya je din shine annabi Yusuf jumla ta bi kenan fa kala kuma sai yace da shi shi yasa annabi Yusuf din kamar makoli jumla ta uku ce cikin jololin da aka shafe wani din yakan zama an shafe jumla daya kamar faman kana marira da ala safarin ta iddatun min yaminu har ana nufin fa'a dara to aka shafe fa'a dara wanda jumla ce cikakkiya jumla ce cikakkiya fili ne mali da kuma fa'ilun sa shafe fa'a dara huwa shi yasa sai jumla ce to an shafe jumla irin wannan dai shi ake kira irmari to mukabilin sa ko shine istiqlali a ce ba wata kalma da aka shafe a waje a ce waje yadda aka kawo shi a nassi ba wata kalma wadda yake an shafe to shi istiqlalin nan mene yake shi ne zama an saka ne istiqlalin ga irmarin ba tare da an shafe komai ba ba tare da cewa an koyi wata kalma ba sai zama shi istiqlalin shi ne asali shi yasa duk inda wani daga malamai ya tafcewa a nan wajen ba wata kalma da aka shafe iyaka kalmomi kenan sai a ce ya yi riko da istiqlali ya zama kenan shi ya yi riko da zahiri kenan wanda kudi yace a cikin malamai a wajen nan akwai kalmar da take an shafe ta to shi ya yi riko da irmari kenan shi irmari sabanin asali ne shi yasa dole sai ya kawo dalili akan cewa akwai abin da aka shafe sai ya kawo dalili cewa lalle akwai abin da aka shafe in ba haka ba za a yadda da maganar sa ba shi wanda yake akwai istiqlali a wajen shi ba sai ya kawo hujja kan istiqlali ba domin shi ne asali wanda ya tafi akan asali ba shi ake nema ya zo da hujja ba wanda yake a waje ya zo bisa sabanin asali shi ne za a ce ya kawo hujja akan cewa wajen ya fita daga fari bari dai shi ne zama zance ya zo musu istiqlali shi irmari wato ba shi ne asali ba to kuma wato wajen cikin abubuwan da suka zo da magana shi ne matsayinsa na uku wato bayan tahasisi bayan majazi to sai irmari wasu suka ce da majazi da irmarin duk ɗaya ne wasu suka ce majazi shi ne abin gabatarwa bisa irmari wasu suka ce irmari ne ma abin gabatarwa kan majazi irmari shi ne abin gabatarwa a kan majazi to ina misalin inda yake an samu wa'yansu sun yi da'awa cewa akwai irmari wasu ko suka ce wajen yana nan bisa istiqlali hujjar sashen malamanmu wato a cikin malikawa akwai ɗan kaɗan wa'yanda yake sun tafi akan maganar da za a faɗa amma mafi yawansu ba akan haka suke ba hujjatu bari na hujjar sashen malamanmu malikawa ala taharimi bisa haramta cin zakoki cewa bai halatta a ci naman zaki ba ko a ci naman kura ko siyaki ko damusa da makamantansu shine hadisin da aka ruwaito daga manzo mai girma sallallahu alaihi wasallama shine hujjar wa'annan daga cikin malamanmu malikawa wanda suka tafi akan cewa naman zaki ko naman kura haramun ne zance dai da yafi shura a masabarmu shine cewa wa'annan namomin gaba daya halal ne naman zaki halal ne naman kura halal ne sai dai akwai karhanci sai dai karhanci amma ba haramci ba imam malik anan ya gabatar da umumin qur'ani cewa kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala da'imin yatamuhu illa an yakuna maytatan kai zuwa karshen aya cewa ba wani abu da Allah ya haramta ba abubuwan nan guda hudu ba ashe kenan duk wani abu da za a zo daga baya a ce an haramta, to sai dai in haramcin nan ana nufin tsarakar hanci kawai, amma ba haramci ba, domin a gurare haguri uku a Qur'ani an maimaita wannan ma'ana, inna ma harama alaikum maitata, aka sake kawowa dai a cikin suratul Nahl, inna ma harama alaikum maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah, a waje uku ne aka kawo wannan ma'ana a Qur'ani, wata su wasu guri daya guri biyu kai a cikin surori da suke makkiye, daya a cikin suratul an'am wanda take makkiya ce, daya a cikin suratul nahl ita ma makkiya ce, daya kuma a cikin sura guri daya ko a sura wanda take madaniya ita ce bakara, a bakara aka kawo, ashe kenan kamar abu ne wanda yake ya dore fahimtar Imam Malik kenan da kuma dayawa daga almajiransa, da kuma cewa mutanen Madina, malaman Madina da Imam Malik ya samu ba dukansu bane suka gama akan cewa cin naman zaki ko kura ko siyaki ko da musa haramun ne, to shi yasa Imam Malik a zance mashuri daga gare shi ya tafi zuwa cewa karahiya ne, to amma waɗansu Malikawa da kuma wasu masabobin su sun tafi zuwa cewa cin naman waɗannan da aka ambata, wannan dabbobin da aka ambata haramun ne saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa cin duk ma'abucin fika, cin duk wata dabba da yake tana da fika daga zakoki hormone haramun ne, to to kaga kenan tunda an ce cin ashe kenan a ci naman kenan, ba za a dauka akwai boyayye ba, ba za a dauka cewa akwai irmari a wajen ba, za a dauka masa istiklalinsa, an dauki hadisin nan masa istiklalinsa, to ya nuna haramcin cin naman zaki ko cin naman kura, to ya tazimu halifin wanda yake ya saba da wannan fahimtar koshi sai ya bi cewa ai wannan akwai irmari, cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an akali makuli zinadin, an akali makuli zinadin, manzala sallallahu alaihi wasallam ya yani daga kaje da ya jeji kaga zaki ya kama barewa ya fara ci ya yar ka dauka ka ce kai zaka ci, ko kura ta kama barewa ta fara ci ta yar ko ta rage ko ka kore ta ka kwace mata ka ce zaka ci, to wannan ne aka yi hani, ya zama akwai irmari kenan a wajen an shafe wato makuli, an akali makuli zinabe, to asali dai istiklali, shi yasa su wannan masu cewa ana neman sai sun cewa lalle akwai makuli da aka boye a wajen, to su ne ake nema da su kawo dalili, su ne ake nema da su kawo dalili akan da'awarsu ta cewa akwai irmari a wajen, tunda asali dai ya zama magana ba irmari, asali magana ta zama ba irmari, a ce akwai irmari sabanin asali ne ya ayyana shi wancan istiklalin, shi ya sa wato ta fuskar usulu da ta fuskar hadisi zancen wanda suka ce karahiya ne an haramun ne kenan ya fi karfi kenan, domin su suka tafi kan asali, wanda suka ce a karahiya ne su ne ake nema da su karawa hujja, to hujjarsu dai abinda muka gabatar a baya na cewa umumin Qur'ani da ya zo da cewa lalle in ba abubuwan nan guda hudu da aka lissafa ba ba abin da ya haramta, da kuma fatuwa da yawa daga malaman Madina wanda ya nuna cewa ba haramta ba. To tasisi wato shi ne abu na biyar daga abban da suke mukabala da wasu wato wanda su ne asali, wato shi ne na biyar a cikin guda takwas ɗin da suke muƙabala da wasu. To wanda su ne asali, abinda suke muƙabala da su ɗin su ne saɓanin asali. To shi tasisi yana muƙabala da takidi da takidi, wato nan bar za'ida ce, muƙabala tasisi takida ne asalin, ita wannan biɗin za'ida ce, saboda ƙabala fili ne wanda yake zai iya ta'addada kansa, shi yasa ita biɗin an kawo ta ne kawai don takidi, don a inganta wazani. Muƙabala tasisi, tasisi ya yi muƙabala da takidi da takidi. Wal'awwalu na farko shi ne tasisi, ma na tasisi shi ne duk kalma da aka kawo ta tana da tata ma'ana, ba ta zo don ta ƙarfafa wata kalma ba, ba wai ta zo ba ne da nufin ta ƙarfafa wata kalma, wannan shi ake kira tasisi. Shi ne tasisi. Wal'awwalu na farko a ce tasisi, al'asalu shi ne asali bila tardidi, ba kaukawo ba kokwanto a cikin haka. Shi yasa yanda aka faɗa malamai suke cewa kamar a cikin suratul rahmani, tabi ayi ala rabbikuma tukazziban, kowace a ciki da ma'anarta daban, saboda an ce duk sun zo ne bisa ma'ana ɗaya, ya zama an samu takidi kenan. Amma asali ai a samu tasisi, asali tasisi shi ne zama kowace da taka ma'anar, yanda malamai masana suka yi bayani kowace faji ayi ala rabbikuma tukazziban da taka ma'ana, ko kuma kamar wailun yawma idhil mukazzibin na suratul mursalat, to shi ma wannan wailun yawma idhil mukazzibin kowace a ciki da taka ma'ana. Wasu malaman suka ce ai ko bismillah da take a farkon kowace sura daga surorin Qur'ani in banda suratul taubati, to kowace da taka ma'ana. Bismillah da take farkon Fatiha ma'anarta daban da bismillah da take farkon Baqara, ita kuma ma'anarta daban da bismillah da take farkon Ali Imran. Wannan tasisi kenan. In aka dubi kamar tafsirin Qushayri, Sheikh Abdul Karim Qushayri, za a ga kowace farkon sura yanda ya bayani, yanda ya fassara bismillah da bambanci da yanda ya fassara bismillah a farkon wata sura, saboda kowace ya ce ai ma'anarta daban, kowace ma'anarta daban. Shi tasisi shi ne asali, takidi kuwa shi wannan sabanin asali ne, ba a komawa ga takidi sai in akwai dalili. Shi asali tasisi, shi ya sa wanda ya tafi musa tasisi ba sai an ce ya kawo dalili ba, amma wanda ya ce takidi ne shi ne dole sai ya kawo dalili. To
la junaha alaykum in dallaqtum min nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafrihu lahunna fariida wa matti'uhun 'ala al-muti qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf hatta 'ala al-muslimin ya kuma atan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf hakkan 'ala al-muslimin. To anan wato an yi umarni da abada muta, to amma malaman mu malikawa suka ce wannan umarnin ba bisa tafarkin wajibi bane, ita mutan nan ba wajiba bace, wa man dallaka sayan baje lahu an yi matiya, yanda ne risala yake fada, wa man dallaka an yi matiya sayan baje lahu an yi matiya, ya kamata ya bata muta, ya bata dan wani abu ba. To salamu dallikin ba sai wanda ba ta wajaba ba sai wanda ya sake domin ya keɓanta ta ya bayyana limittakin da cewa wanda yake mai tsoron Allah ba cewa ya an karanta ta a kan dukkan mummuni ba, cewa aka yi wanda yake ya zuwanci da tsoron Allah ko da yake sai a ga cewa su fanta da tsoron Allah ta ba su face ta dukkan mummuni, amma so da yawa sai zamo ba wai ana nufin taqwa na maqamul islam ba, taqwa na maqamul imani ko na maqamul ihsani ake nufi anan, ba wanda za a ce ai dukkan musulmi ma abin nema ne da shi ba. To da mai kyautatawa wani wajen cewa aka yi alal muhsinina, wani wajen kuma aka ce alal muttaqina, wani wajen aka ce alal muhsinina, wani wajen aka ce alal muttaqina. Wal mutarif wanda ko ya tafi a karancewa a ai mutan nan din matar da aka saki dole a bata, dole a bata. Akwai malamai wanda suka ce duk wanda ya saki matarsa dole ya bata mut'a. Sai ce wannan alal muhsinina din da aka kawo takidin ƙarfafawa ne lima kadifture, ga abin da yake an faranta. Yace wancan anan mutakina nan ana nufin takawa wadda take fi makamin Islam, da sai dukkan musulmi wajibi ne sai yayi. To wannan kuma alal muhsinina da aka kawo sai yace ai takidin wancan din akai, takidin wancan din akai, ba takidi akai ba. Mu ko muka ce a wancan alal mutakina tayi a iya fassarawa da cewa a takawa ake nufi fi makamin Islam. To amma wannan da aka kawo alal muhsinina sai ya nuna cewa wato ba taqwa maqamul islam ake nufi ba, ana nufin maqamul ihsani ne a wani matsayi ne, ba kowa ne aka ce lalle sai mai nufin ya ga ya kyautata, sai mai nufin ya ga ya kyautata shi ne aka faranta masa. To shi yasa mu a wajen mu muhsinina tazo da ma'anarta daban da ta muttaqina, tazo da ma'anar muttaqina. To wannan alal muhsinina yace ta dauke wajibin mut'ar daga wanda ya saki, wannan alal muhsinina yace ta nuna cewa sai ba da mut'ar ba wajiba bace akan wanda ya saki, sai wanda yake so, sai wanda yake so bari ne aka nuna cewa ga inda zakai ka fi kyautatawa, ga kuma inda zakai ba a ce kai laifi ba, amma dai baka kyautata din ba. To Bismillahir Rahmanir Rahim. To mukallafina, wato abinda yasa aka ce hakkan alal mustaqina, aka ce hakkan alal muslimina, dan atada masu wanda suke mukallafai lil amal, zuwa cewa su tsaya su aiki, su tsaya su aiki da mutar, amma ba wai dan ta wajaba akan su ba, ba dan ta wajaba ba. To muka ce dan ta wajaba, ta wajaba kai, domin ta wajaba a kansu su fidda mut'a, shi ya sa aka kawo alal muhsinina a wani wajen, a wani wajen ku aka kawo alal muttaqina. Walil mu'allaqati mata'an bil ma'ruf fa qala al muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati. To dan a sa wanda suke mukallafai su tsaya su kula da mut'an nan a baki wanda take wajiba a kansu, duk wanda suka kasance cewa ita mut'ar wajiba ce. Kulna mu ko malikawa sai muka ce khilaful asali, wannan sabanin asali ne, khilaful asali. Ai wannan sabanin asali ne a ce kalmomi biyu sun zo ga waje a ce duk ma'anar su daya, da mutaqina da muhsinina a ce duk ma'anar su daya. To wannan sabanin asali ne, asali shi ne tabayuni, tabayuni a ce kowace kalma da ta ta ma'ana. Sai riko da asali ya tafi ta, ba a komawa zuwa reke sai in akwai dalili, amma in ba dalili dai sai a tsaya kan asalin, yasa sai a tsaya kan tabayuni, domin shi ne asali, ba a ce za a yi riko da taradu shi wanda yake reke ba. Tartiba ahnil an da'il asala wa qabala taqdim wa ta'khir tartiba lil asala, taqdimi da ta'khiri sun yi muqabala da jerantawa. Tartibi magana a ce yanda aka kawo ta haka take shine tartibi, taqdimi da ta'khiri ko shine a ce a'a akwai wadda hakkin ta tazo a ƙarshe amma aka fara kawo ta, akwai wadda hakkin ta tazo a farko aka bari sai a ƙarshe tazo. Wannan shi ne takadimi da tahiri, to daga limi da tahiri shike mukabala da tarsibi shi tarsibin nan al-asala shine asali asali bi inna magana ta zo a dauke ta musa cewa haka tsarin yake haka ake nufi ba wanda haƙinta a jinta ta ta amma aka gabatar da ita ba wanda haƙinta a gabatar da ita amma aka jinta ta to ya hujjar mu mu malikawa shine kaddara shar'iyyatin la'audi taqdiru dun murafi ne shar'iyyatin dun murafi ilayhi lana taqdiru shar'iyyatin la'audi akwai kaddara cewa sharadi shi wanda yake nufin ci gaba da rike matar da ya zihari daga gare ta sannan za a ce kafara ta wajaba a kansa idan da ya zihari daga gare ta kuma ya sake ta ba za mu a wajenmu ba zai fitar mata da kafara ba sai dai idan matsalan ya kone da ita ko ya sake aurenta to wannan dole kafin ya kusace ta sai ya yi kafarar zihari a wajenmu a fahimtar malamanmu malikawa suka ce sharadin kafarar zihari ta hau kan wanda ya zihari daga matarsa shine ya zamo yayi niyyar ci gaba da riƙe ta a matsayin matarsa to sa bisa wajabcin wato wajabcin kafara ta zihari zizzurubi wanda shi ziharin nan ma'abucin laifi ne dewa wato laifi ne babbojan Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani allazina yadhharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim illallahi walannahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura magana da suka faɗa magana ce wanda yake tayi muni kware sun faɗi magana da ba gaskiya ba matar da kake aurenta ka ce ita ce uwarka ko ka kamanta wani abu nata da na uwarka wannan ai kayi babban magana kayi babban laifi abinda ya samu muka tafi akan cewa sharadin wajabcin kafarar shine niyyar ci gaba da riƙe matar liƙauli saboda faɗin ubangiji ثم يعودون والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به فمن لم يستطيع فصيام شهرين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإدعام 60 مسكينا to muka ce yanda aka faɗa din Qur'ani haka tsarin magana take wanda suke ziyari a cikin ku wato da matayensu sannan kuma suka ci gaba da rike matan nasu abinda da suka ce matan da suka kamanta su da iyayensu mahaifansu mata suka ci gaba da rike su a matsayin mata to abinda za su yi sai su iyanta bawa tun kafin su kusaci matan nan wannan gargaɗi ne ake gargaɗi ku da shi wanda bai sami iko ba wato wanda bai samu bai wanda zai yanta ba ba wanda zai yanta ba to sai azumin watanni biyu a jere wanda bai sami ikon yin azumin watanni biyun a jere ba to sai ya ci da miskini suke wannan an faɗa muku ne don ku zamo ku masu imani ne da Allah masu imani da manzonsa to amma waninmu daga malamai wanda suka ce a'a ai ba haka abin yake ba ko da mutum ya yi zihari da matarsa ko ya sake ta duk da haka sai ya fitar mata sai ya yi kafarar ziharin nan sama ya ɗaukaka a cikin wannan ayar izuwa cewa ai akwai taƙadimi ne da tahiri ya yi nufi izuwa cewa akwai taƙadimi da tahiri a ayar yace yanda aya take wallazina zaruna minkum min nisa'ihim fatahiru raqabatin min qabli an yatamassa faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati fa id'amu 60 miskinan thumma ya'uduna lima qalu ini kafarar thumma ya'uduna lima qalu ya zama akwai takadimi da tahiri kenan a cikin sa muka ce ai wa ai takadini da tahiri ne sabanin asali ne asali dai tafi a wajen rerewa
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقابل الأمومة كي مقابلة دا أمومي دا خصوصي واتو أتكين أبن دفتيكاو سهوري وتيكاو احتمالي أخي أمومي واندشيو أن مقابلة دا خصوصي خصوصي سيني كي مقابلة أمومي وقابل الأمومة كي مقابلة أمومي بالخصوصي دا خصوصي والأول نفرق شين أموني الأصل شين أصلي على المنصوص وصابنا معلمي تكبينا شي أموني شين أصلي هي سعباء شو أولنا مغانا رأي تأسيس انتا تيئن أفاي دليلي أكي بان بس عند معلمي تكبينا أما أفو أنت كتن دقى معلمي تكتفيزوا شو koyo shi in ani yazo ko ana sauraron ya zama yana da haske yasa ba za a yi aiki da ani ba sai an bincika an tabbatar bai da hasken da yake haske sosa sai an tabbatar babu hasken da yake aika sai sosa sannan ne za a yi aiki da wannan amin ji wasu malamai amma mafi yawan malamai suka yi ani yazo za a yi aiki da shi kai tsaye sai in an samu hasken da ya tafi sosa sannan za a ɗauki tafi wato kafin a yi aiki da shi ba za a ce a fara yin bincike ba to ba za a ce a fara yin bincike ko akwai abin da aka fitar a ciki ba to shi abin da ake kira umumi shi ne duk wani lafazi wanda yake ya haɗa gaba ɗaya ga abin da yake ya dace a kira shi da wannan sunan to wannan shi ake kira wato ani daga nan sai zamo shi ani ya bambanta da nikira kenan nikira ya dace ga kowane daya amma bai hada ba inda za a yi hada gaba daya rajulun duk wanda yake namiji ya dace a kira shi rajulun amma da an kira guda daya ya zama guda daya ake nufi to duk sauran kuma ya zama ba da su ake nufi da kenan sannan ne nikira yake ta bambanta da umumi amma shi umumi lafazi wanda yake ani ya haɗa duk gaba ɗaya in an ce wannan ake nufi wannan yana ciki to in an samu wani ma wanda yake ya dace sai a ce to shi din ma ya shiga babanin nikira in an ce rajulun kawai da an samu rajulu guda ɗaya shi kenan an gama da lafazin rajulun anan an gama da lafazin rajulun anan ba za a da an ta samu wani rajulun to wannan ba a ce ya shiga cikin kalmar rajulun ta farko ba tunda dai an ba da ita ga guda ɗaya wanda yake ya dace to shi ko ani ba haka yake ba duk abin da yake ya dace sai shiga karkashin sa duk zai iya shiga karkashin sa duk yawan sa kuwa yasa sai in ya zama ba haddi idan da za a ba da haddi to duk yawan abin ba ami bane da ce gaba ɗaya nau'o'in abu ya kai miliyan guda to amma sai aka kawo aka ce an ɗebi 900 da wani abu a ciki an bar guda ɗaya to duk bai zama ami ba ne sai ya zama gaba ɗaya duk yawan abu kowane ɗaya ya shiga gargaɗi to sannan ne yake ami to shi ake kira umumi wato da aka ce mustagharikul lafzi yana daga dafra sufa ga mawsufi ana nufin al-lafzul mustagharikul lima yasluhu lahu lafazin da yake ya hada ga abin da yake ya dace gare shi ko al-umumi shine a ni to sai aka rafa sufar ga mawsufin aka ce mustagharikul lafzul lima yasluhu la ko al-umumi sai ake kira umumi hususi ko haske kuwa ya yi mukabala da wannan shi ne duk lafazin da bai haɗa baki don abin da yake ya dace gare shi ba sannan shi umumi yana zuwa ta fuskoki daban-daban. Akwai umumi lugawi, sashen umumi na fuskar lugani. Ta tsarin lugani zama wannan lafazin ana amfani da shi ya dace ga duk ɗaiɗai wannan gaba ɗaya, kowane ɗaya zai iya shiga ƙarƙashi. Wannan ya zama umumi lugawi kenan. Akwai kuma umumi wanda yake ta fuskar istilahi ne, ta fuskar ajiya ne na al'ada ake samun umumin a nan. Haka nan kuma ana samun umumi a ƙalil, ana samun umumi ta fuskar hankali. Shi umumi yakan zo ta fuskoki daban-daban, yakan zo ta fuskar shau'u, yakan zo ta fuskar aqalu, yakan zo kuma ta fuskar urfu, kamar yadda yakan zo ta fuskar lugha. Yakan zo ta fuskar lugha. To, ni da hafi an fi magana a kan shi wanda yake lugawiyya. An fi magana a kan wanda yake lugawiyya. Shi umumi a ƙali an fi magana a kansa a babin ƙiyasi. Babin ƙiyasi shi ne inda yake ya dogara bisa umumi a ƙali. Cewa za a dubo illa a ga cewa ita ce ta kawo hukunci, to a ce ba sai lalle nan wajen inda kawai an yi bayani a kan hukuncin ba. Ko ina ma ya dace in dai an samu wannan illar ya zamo an ba shi wannan hukuncin, ko ina ma in dai an samu wannan illar ya dace a ba shi wannan hukuncin, to umumi a ƙalili kenan. Umumi a ƙalili kenan. Sai zo daga
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na farkon da shi ne wanda yake ya samu umumi lafzi. An fada a baya cewa umumi iri uku ne, summal umumu baruhu lafzi. Shi umumi iri uku ne, akwai umumi lafzi, akwai umumi urfi, akwai kuma umumi aqli. Shi dai umumi lafzi shi ne mafi yawa malaman usulul fiqh suka fi magana a kansa a wannan babin. Umumi aqli an fi magana a kansa a babin qiyasi. Saboda wannan illa ce hukunci ne wanda yake ya zo tare da illa, illar aka ga cewa ita ce saboda hukuncin, sai ya zamo aka ba ta umumi gamawa ko ina, wato ya zamo inda aka same ta to a ce sai a kashi da shi bisa wannan hukuncin, shine umumi a ƙalili kenan. To akwai kuma umumi urfi, shi wannan na shafewa ne, inda yake an shafe wani abu ne to sai a ɗauke shi sai a ƙaddara shi bisa umumi. Sai umumi lafzi shi ne na farko, to shi za a fara magana a kansa. Awwaluha na farkonta, na farko daga nau'o'in umumi wanda shi ne umumi lafzi, shi ne wanda yake ya samu umumi daga shi kansa lafazin. Shi kansa lafazin ne ya zo bisa tsarin yadda zai nuna gamawa, zai nuna cewa duk abin da wannan lafazin yake wuce gare shi to ya shiga ciki. Shi ko iri uku ne, abu uku ne. Akwai kuma wanda yake shi an san shi daga waninsa, shi ne wanda yake umumi urfi ko umumi aqli. Shi an san shi ne daga waninsa, daga wani lafazin, ba daga lafazin ba ne. Wato yana daga abin da yake ake sanin umumi daga lafazin, sunayen sharuɗa mu a wajenmu. Duk sharaɗi kamar suman, suma wadda yake shar'iyye, to sun ɗauki umumi. Inda kake man ya ƙum a ƙumma a hu, wanda duk ya tashi to ya nuna duk wanda ya tashi, kowaye kowaye to zaka tashi tare da shi man din ne sharfiya ta nuna umumi ko kamar misali man yudi illaha wa rasulahu wanda diya ba Allah kowaye shi kowaye shi daga kowace kabila ne namiji ne ko mace kowaye dai in diya ba Allah ya bi manzo to nujilu jannatin tajrin ta kallan haru wannan man sharfiya ta nuna umumi to yana daga wannan kuma wato suna mausuli kama allazi to menene azmiya to asasuru din da azmiya am hadisu man ahaya bi ayri hadisin da aka rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahaya wanda ya raye kasa da ba ta kowa bace wai kasar da ba ta kowa bace to ta sace inda ya raya ta wato yayi gida ko ya rike ta gona ko yayi wani abu a wajen sai ya zama ta sa to wannan amma zinniya ya hada hadda wanda yake zinni shi ma wato kafirin da yake zaune cikin musulmi da alkawari to koda shi ne ya je raye kasar da da ba ta kowa bace to ta zama ta sa tunda dai yana zaune ne da alkawari saboda man a haya mawatan da arin fahaya lahu man sharfiya ce a ce ta nuna umumi ta hada haƙƙi zimmi tunda dai shi ma rayuwarsa musulunci ya san da ita ya kare rayuwar tasa tunda ya shiga cikin alkawari ba dama a taɓa shi ba dama a taɓa shi indai ba wani abu ya aikata ba ko man zalama mu'ahadan fa ana hasimuhu yawmal qiyamati yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada wanda duk ya zalunce kafirin da yake zaune cikin musulmi da alkawari to da ni zani husuma a ranar alkiyama ashe shi ma rayuwarsa addini ya san da ita kenan to shi ma ya zamo ya shiga a cikin man din nan man a haya mawatan wanda duk ya raye kasar da ba ta kowa ba kasa wadda take ba ta kowa ba da ba wani wanda yake yana zaune a wajen ba wani wanda ya rike ta wani abu ko gona ko wajen kiwo ko abin da ya kama da haka kasa ce ga ta nan kawai ba ne ita sai shi ya je da farko shi ya fara raya ta yi gida ko yi gona ko ya rike ta wajen kiwo na dabbobinsa to fahiya lahu ta zamo tasa to shi zinni ya shiga ciki ko da shi ne kenan wannan man ta nuna umumi saboda man ce shar'iyya haka nan kuma hadisin da aka ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqatuluhu wanda din ya soya addininsa ku kashe shi wanda yana musulunci sai ya fita daga musuluncin to me hukuncinsa sai a kashe shi to wannan ya hada hammace kenan man ta hada da mace mu a wajen mu haka ma a wajen shafi'awa sabanin hanafiyawa ko suka ce a man tana magana ne akan maza kawai banda mata amma mu mun dauka cewa man tana magana har ma akan mata da maza inda take magana akan maza haka take magana akan mata kuma mace idan ta ridda ne hukuncinta a wajen mu sai a kashe ta haka a wajen shafi'awa a wajen imami shafi'i idan mace ta ridda shi ma hukuncinta a kashe ta amma hanafiyawa suka ce idan mace ta ridda ba za a kashe ta ba wato anan an samu hadisai guda biyu wanda ake ganin kamar sun yi ta'aruri akwai hadisin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a wajen yaki daga kashe mata cewa kada ku kashe mata ko ku kashe tsofaffi ko ku kashe wanda suke zaune ibada kawai suke su ba ruwansu da lamarin duniya to wannan ko ku kashe su ko ku kashe yara kanana to wannan yayi magana ka aka ce mata ka aka ce mata ya nuna umumi dangane da mata cewa ka aka ce su amma kuma hususi dangane da cewa a wajen yaki shi kuma hadisin man baddala dinahu ya nuna cewa duk wanda ya musanya addininsa ko waye ko namiji ne ko mace to aka ce shi to amma shi kuma wannan ya nuna ya dauki umumi dangane da cewa maza da mata amma ya dauki hususi dangane da cewa
wanda yake ya soya addininsa, annan ana magana akan wanda yake ya soya umumansa. Shi yasa hadisan nan guda biyu sai zama kowannan su amun min wajin hasun min wajin ahara, kowannan su ya dau umumi ta wata fuska, ya dau susi ta wata fuska. Hadisi na farko ya dauki umumi dangane da cewa a an ce kada a kashe ita mace, cewa lalle kada a kashe mace, amma ya dauki hususi dangane da cewa a wajen yaki, ana magana akan cewa wajen yaki ne, a wajen yaki ba a kashe mata, sai dai idan matan suka yi yaki, ko wanda yanda malaman fiqh suke kawo tafsili cewa sun yaki ko da alam maza ko da alam mata da sauransu, dai ko cewa da yake ta yaki da alam maza ta kobi ta dauka ko ko bindiga ta dauka tana harbi, wannan sai a kashe ta kaulan wahida. Amma idan ya zama fadan da take da alam mata ne, to sai in ta kashe ne za a kashe ta, ko da ana aka zo ana yaki ita kafira sai ta dau ta bariya da ita take duka, to in ta yi kisa wannan sai a kashe ta. Amma idan ba ta yi kisa ba, ba a kashe ta ba, ba a kashe ta ba, sai dai a san yanda za a yi a raba ta da tabariyar nan kar ta yi banna, tunda ba alan yaki ce ta maza ba, wanda yake ko ta dau ta kobi ko bindiga wannan ita sai a kashe ta, koda ma ba ta yi kisan ba, koda ba ta yi kisan ba sai a kashe ta, domin an san da zarar ta yi sara da takobi ai kisa za ta yi, ko ta yi harbi da bindiga ai kisa za ta yi, to wannan kai tsaye sai a kashe ta kafin ta kashe, kafin ita ta yi kisan sai a kashe ta. To shi hadisi ne na farko ta inda ya dau umumi kenan da inda ya dau hususi. Shi kuwa hadisi na biyu ya dauki umumi dangane da cewa duk wanda yake wato cewa ko namiji ko mace cewa a kashe shi, amma ya dau hususi dangane da cewa sai wanda yake sauya addinin sai, ya dau hususi dangane da cewa sai wanda yake sauya addinin sai. To haka nan kuma yana daga inda aka ba lafazin sharadi aka ba shi umumi, wanda Hanafiyawa su suka tafi akan cewa al-khali da wal-ammu da ammi, dan uwan uba da dan uwan uwa duk sun shiga a cikin menene gaban cewa wato man malaka zarahimin muslimi, wanda duk ya mallaki dan uwansa musulmi to ataka alaihi, wannan dan uwan nasa ya zamo ya intu gare shi, sai hukunci da cewa dan uwan nasa ya intu. To wajen Hanafiyawa suka ce ba sai lalle mutum ya mallaki dan uwansa ba, ba sai lalle ya mallaki ubansa ba, ko ya mallaki dansa, ko ya mallaki uwarsa ba, waɗannan ne kawai suke intuwa ba. In ya mallaki dan uwan uba shi ma ya intu gare shi, domin shi ma zarahimin ne, ma'abucin zumunci ne, ma'abucin zumunci ne, tunda ya mallake shi a ce ya intu kenan gare shi. Idan mutum bai sani ba sai ya sai dan uwan ubansa, yana siyansa yana jiya, to ya zamo dan, sai hukunci da cewa wannan bawan wanda ake dan uwan ubansa ne shi bai sani bai saye shi a matsayin ya sai bawa, nan take ya zamo dan. Haka nan kuma wanda ya sai halinsa dan uwan uwarsa, ya sai dan uwan uwarsa yana cikin bauta bai sani ba, bai sani ba, to yana siyansa yana biya ya zamo da shi, wannan dan halin nasa ya zamo da, saboda umumin man malaka, man shari'a ce ta nuna umumi. Wa qawluhu, haka nan hadisi annab sallallahu alaihi wasallam da Buhari da Muslim suka ruwaito, duk abinda ma'abuta farilla suka ci suka rage sahan, to shi ma hujjatun hujja ne akan cewa ashe duk abinda wato ma'abuta farilla suka ci suka rage shi za a subai za su gada, hujjatun hujja ne turamu da ake neman ta lil aksari na ga mafi yawan malamai, cewa sai abinda ma'abuta farilla suka ci suka rage sannan a subai za su gada. Alihi kul fara'ira bi ahliha fa ma abqati siham fa li aula rajulin zakari, ya han kuriskar da wato farillai da baraba na gado, kuriskar da su da ma'abutansu, wanda zai gado rubi'i ku ba shi rubi'insa, wanda gadansa nisbi ne ku ba shi nisbinsa, wanda gadansa sulusi ne ku ba shi sulusi. gadansa kowa dai ku bashi gadansa yanda aka ce a bashi daga ma'abota farilla kenan wanda yake gadan su fitacce ne bayan su in an gama basu to duk abin da ya saura sai zamo ga asibi sai asibi ya gada to wannan hujja ce ga mafi yawan malamai akan cewa shi asibi duk abin da ya saura zai gaji kuma shi ba a bashi gadan sa sai an gama sallamar ma'abuta farilla madin ma abkatis sihamu madin shar'iyya ce madin shar'iyya ce ma ce wanda take shar'iyya abkatis sihamu abkati ne fi'ilin sharri fali aula rajulin zakarin to saboda jawabin ya zo jumla ce ismiya shi yasa aka sa fa yana cikin guraren da yake ake sa fa a jawabin sharadi ko wa qarun bi nahwil fa jawaban in ju'il to yana cikin gurare hatta ismiyatun talabiyatun wa bi jamidin wa bi ma wa lan wa bi qad wa bi tansis to a cikin magada gaba ɗaya masu yin gadin da farillar su tara ne kawai ko sai kuma akwai wasu guda biyu wanda suka yi da farilla ko su da asirci akwai wasu guda biyu kuma wanda suka yi da farilla ko da asirci ko su tara tsakanin su wanda dai su gadin su sai da asirci ne kawai su goma sha biyu ne wanda su gadin su gaba ɗaya da asirci ne kawai su goma sha biyu ne ɗanɗa ɗan wace jiji ɗan wale abi ɗan wace jiji ɗan wale abi ammi shagigi ammi labi ɗan ammi shagigi ɗan ammi labi mai ƴantawa namiji mai ƴantawa mace to su wannan goma sha biyun su ne gadin su da asirci ne kawai bayan da za a yi gado da farilla ɗa namiji ba shi da wani rabo wanda za a ce ga abin da zai gada sai yanda ya kama kawai ba za a ce nufi za a fara bashi ba ko rubi'i ko sulusi abinda ya kama idan ba wani magaji sai shi sai ya gaje baki ɗayan dukiya amma idan akwai wani magaji to sai abinda aka ci aka rage shi zai gada haka kuma ɗan ɗa ya tsaya matsayinsa in ba shi kuma ɗan uwa shagege ya tsaya matsayinsa in ba shi ɗan uwa labi ya tsaya matsayinsa in ba shi ɗan uwa shagege in ba shi ɗan uwa labi in ba shi ammi shagege in ba shi ammi labi in ba shi ɗan ammi shagege in ba shi ɗan ammi labi sannan in ba shi kuma in ba duk waɗannan sai masu mai wanda ya ƴanta namiji da wadda ta ƴanta mace wadda ta ƴanta bawarta wadda ta ƴanta bawanta ya zama bawan ya mutu ba shi da wani magaje to ita ma za ta gaje shi gadanta da asirci ne to waɗannan su ne magada masu gado da asirci wato inda yake an samu saɓani a wannan wajen sai kamar wato ƴan uwa mata ƴan uwa mata idan suka haɗu da kamar ƴaƴa ƴaƴa mata to ya gadan su zai kasance a wajen mafi yawan malamai aka ce sai su gado da asirci amma waɗansu ƴan kaɗan tun daga sahabbai suka ce ai hadisin cewa ya kwale aula rajulin zakari su ko waɗannan ai ba maza ba ne ai har yau gadan su yana nan bisa farilla ba bisa asirci ba shi yasa a wajensu ko da abin ya ƙure sai dai a yi musu aure kenan a wajen waɗannan malaman kaɗan wanda kaɗan ne mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa su ƴan uwa mata in sun haɗu da ƴaƴa mata za su yi gado ne da asirci to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to
la ma'rufu
kazaka lissifham kazaka lissifham shu'uru shamili
ما فاتكم
فقروا
hadisin da aka gwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataitum as-salat salatatuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaykum as-sakinatu wal waqar kama adraktum fasallu wa ma fatakum faqaru in za ku je sallah ko ku ce za ku tafi a guje ku tafi da cikakken nutsuwa ku tafi da cikakken kamuwa da abin da ku samu tare da liman don ku sallace shi abin da duk kuka samu tare da liman ku sallace shi abin da kuma yake ya huce ku ya tsere muku tare da liman faqaru kurama shi wa ma madin sharadiyya ce da aka yi amfani da ita a nan to da aka ce a kawo jawabin sharadin aka ce duk wannan abin da ya tsere muku hukuncinsa kurama ne to jala ya bayyana cewa ashe za a rama duk wani fadi wanda ya tsere haka nan duk wani aiki ma haka ma duk wani aiki duk shi ma ramawa za a yi kenan duk sau aiki da wannan wayar ba shi ɗin abin da ya tsere wa bawa tare da liman haka zai rama shi ko fadi ne ko aiki shi yasa misali idan ya tsiki raka'a uku idan ya rufe raka'a uku daga sallar azhar tare da liman idan liman ya sallama zai tashi kawo raka'a ɗaya fatiha da sura saboda raka'a ɗaya ce fatiha da sura ta tsere masa idan ya rufe raka'a biyu na ƙarshe daga sallar azhar tare da liman to idan liman ya sallama in ya tashi zai kawo raka'a biyu ne fatiha da sura daman wannan ba wani fa'ida sabanin da za ta bayyana a nan haka ne idan ya rufe raka'a ɗaya idan ya riski raka ɗaya tare da liman ta ƙarshe a sallar azhar to idan liman ya sallama idan ya tashi menene ya tsere masa akwai raka biyu da liman ya yi su a haɗe fatiha da sura ya zauna kuma bayan ya yi su sannan kuma ya tashi ya kawo raka ɗaya wanda duk waɗannan sun tsere masa to ashe shi ma idan liman ya sallama zai tashi ya kawo raka biyu a haɗe fatiha da sura sannan ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo raka ɗaya fatiha faqat ya zauna ya sannan ya sallama saboda haka ya tsere masa wato bisa kauli da wannan ruwayar kenan cewa ma fatakum faqaru wa ma fatakum faqaru duk abin da ya tsere muku sai kurama akwai malamai wanda yake da su da wannan ruwayar suka yi aiki akwai kuma ruwayar cewa wa ma fatakum fa'atimu abin da ya tsere muku to sai ku cika bisa ruwayar fa'atimu in an ce za a cika da kauli da fili wanda yake ya riski wato ya samu raka'a uku tare da liman a sallar azhar idan ya tashi idan liman ya sallama ya tashi zai rama cewa aka yi cika raka'a ƙarshe a sallar azhar ya ake yin ta ba fatiha faqad ake ba sai dan shi kawo fatiha faqad ya zauna ya tahiya ya sallama in kuma ya riski raka'a biyu na ƙarshe tare da liman dai a sallar azhar to idan liman ya sallama in ya tashi cewa aka yi cika sa sallarsa ashe wanda ya riska tare da liman ya ce farkon sallarsa shi a bisa wannan ruwayar in ya tashi zai kawo raka a biyu fatiha faqat ya zauna ita ya yi sallama idan kuma da zai zamo wato raka ta ƙarshe ya riska daga sallar azhar a sallar azhar sai ya zamo raka ta ƙarshe ya riska tare da liman to idan liman ya yi sallama masalan to za an ce ya cika sa sallarsa ya yi raka ta farko kenan shi sai raka ta biyu ya ake yin ta ana yin ta fatiha da sura ko zai tashi ya raka fatiha da sura in mutum ya raka biyu a sallar azhar me yake zama yake ashe sai ya zauna a wajen kenan to kuma in ya tashi sai ya kawo raka biyu fatiha faqar gaba daya sannan wato ya zauna ya tahiya ya sallama bisa ruwayar fatimu kenan kaulan wasu zilan kenan domin a masabar mu sai zama aka yi riko da ruwayar itimamin amma fil af'ali aka yi riko kuma da ruwayar qara'in amma fil aqwali wa banal fi'la wa qaral qaula wato yayi gini dangane da aiki amma dangane da fadi kuma ya rama mu a masaba mu dangane da aiki abinda ya riska a farko tare da liman shine farkon sallarsa shi yasa idan ya riski wato raka'a daya tare da liman a sallah azhar, in ya tashi zai kawo raka'a fatiha da sura. Wannan raka'a da ya riska tare da liman dangane da aiki ita ke ta farkon sa. In yayi wata raka'a daya ya samu raka'a biyu, me yakin sai zauna yayi tahiyya, sannan kuma dangane da fadi zai rama. To yanzu raka'an nan ta farko ya rama raka'a daya da ta tsire masa fatiha da sura, saura daya raka'ar wadda ta tsire masa wadda ita ma fatiha da sura. Ashe in ya tashi bayan yayi zaman nan na tsakiya, in ya tashi zai sake kawo wata raka'ar fatiha da sura, sannan kuma raka'a ta ƙarshe sai kawo ta ita fatiha faqat. Ya zama ya rama duk faddan da suka tsere masa, amma wajen aiki kuwa yayi bina'i, yayi itimami kenan. Bina'i da itimami duk ma'anarsu ɗaya, da ma'anarsu ɗaya. To mu a masabarmu sai muka haɗa duka sabanin sauran masabobin wadda kowace a cikinsu ta ɗauki wata ruwaya ne daga ruwayoyin. Akwai masabar da ta ɗauki ruwayar faƙaru, akwai masabar da ta ɗauki ruwayar fa'atimu. Ita dai ruwayar faƙaru ɗin ta fi ƙarfi dangane da isnadi, dangane da ilimin hadisi, amma ita ma ta fa'atimu ɗin tabbatacciya ce, ba bata tabbata ba, duk ta tabbata. To mu ƙa'idar masabarmu, iza amkana jam'u bainar ruwayataini jumi'a, iza amkana jam'u bainar ruwayataini jumi'a bainahuma. Idan hadisi an ruwaito shi da ruwaya biyu ko fiye da ruwaya biyu, to idan za ta yi a haɗa tsakaninsu, tsakanin ruwayoyin nan guda biyu ko fiye da biyun, duk sai a haɗa su a yi aiki da su. Ya fi a ce za a ɗau ɗaya a jefar da ɗaya. Su kuwa na fiyawa da mun su a gaba ɗaya suka ce ba su san wannan ba. Ai, koyaushe tarjihi za a koma, sai a duba da fuskar da za a rinja da ɗaya. Ba a cewa za a yi jami, ba a cewa za a yi jami a su tsarin a halafiyawa. To istifhamu. Haka nan kuma abu na biyu daga kalmomin da suke nuna umumi su a kansu, kalmomin da suke nuna umumi su a kansu shi ne istifhani. Istifhani, kalmomin istifhani gaba ɗaya waɗanda yake suna a cikin adawatul istifhami, muna da adawatu guda 11, amma a cikinsu guda biyu haruffa ne. Su wannan ba a magana a kan su, tunda shi harafi damun bai da ma'ana shi a kansa, shi harafi bai da ma'ana a kansa. Amma sauran guda 9 sun sunaye ne, suna da ma'ana su a kansu. To duk kowace daga kalman nan guda 9 ta ɗau istifhami. Guda biyun wanda su harafi ne su ne alhamza, wadda ita ce ummul babi, ita ce asali a babin istifhami. Sai kuma hal shi ita ma harafi ce. Amma sauran adawatul istifhami irin su man, su ma, su anna, su ayyana, su kaifa, duk wa'annan sunaye ne ba haruffa ba, shi yasa suna ɗaukan umumi. To ina misalin inda yake istifhami ya zo ya fa'idantar da umumi, inda wani ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan matata tana cikin jinin haira, me ya halatta gare ni daga gare ta? Menene yake ya halatta gare ni daga ita wannan matattawa wadda take cikin jinin haira? Sai wato yake ma ya hillu ma ta istifhani ce wannan. Amma wannan ta istifhami ce, ma takan zo shardiyya, takan zo kuma istifhamiyya, takan zo kuma mausuliyya. Faqala, sai manzo Allah ya ce a wajen bashi amsa, ma fawqal izari, duk abin da yake burbushin zaninta ya halatta gare ka. To shammili, wannan ya nuna umumi kenan, wannan ya nuna umumi cewa mutum ya yi komai da matarsa amma a saman zaninta idan tana cikin jinin haira. Abinda ke ƙarƙashin zaninta shi ne bai halatta ba, bai halatta ya ji daɗi da ita da wani abu da ke ƙarƙashin zaninta ba. To wato ya nuna umumi ma wannan istifhamin da aka yi amfani da shi, ma a hillu limin imrati wa hiya ha'iru. To wa haka zal mausulu, na uku daga abin da yake nuna umumi shine mausuli. موصول دم مبتدني ها كزادين شيني كزادين شيني لا بالي ايه استفهام استفهام دم مبتدني كذاك الاستفهام شمال استفهام دم مبتدني كذاك دم شيني لا بالي وهكذا الموصول موصول مبتدني ها كزادين شيني لا بالي شيما موصولي ينالون أمومي موصولي بإنديزو يانون أمومي كو ina misalin wannan sahabu sahabu Shafi'i almajirai imami Shafi'i suka ce wato haddashi kansa kenan hashi kansa nan kuma sahabu din fa'ili ne na fi'ili shafaffe kala kala sahabu Shafi'i almajirai imami Shafi'i suka ce zinni wanda yake kafiri da ke zaune a cikin musulmi da alkawari ya shiga a cikin fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ya fito ko fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake wallazina zaharuna minkum min nisa'ihim thumma yu'duna lima qalu fatahriru raqabatin ashe idan wanda yake zinni yayi zihari daga matarsa to shi ma ana neman sa yi kafara idan wanda yake zibbi yayi zihari daga matarsa sai kafara